أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام والصلاة وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله منا كار غودي مع الله سبحانه وتعالى da ya sake dawo da mu wannan rana domin ci gaba da karatun alqur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. Da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda alhamdulillah yau muna 12 ga watan Ramadan, ranan 30 kenan yau ko ijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina duk 1400 da 41 daidai, wanda ya daidai da 5 ga watan 5 haihuwa annabi Isa alayhi salam shekara 2020 daidai. Da fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah ko da ke mun je karshe zaki zuwa akwai babban malamin mu cikin malaman mu na ja shugaban kungiyar nan gamamman kungiya ta tarikatul kun sufaye baki dai na jihar Katsina, fitaccen malami Sheikh Charanci, Sheikh Wanene Charanci, Sheikh Abubakar Charanci, mutumin kirki bawan Allah, masanin ilimin gaske mai tawadu mai kaudar da kai mai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai san dariqun waliyyi fa hadu guri daya sakamakon da yana tare da rashin lafiya, amma haka ake ta kai da kawo da shi ko ina ya za a yi kungiyoyin dariqu baki daya zama abu daya. To Allah ya dauki rayuwar shi, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mashi ya jaddada mashi rahama. Abubuwan da yayi na alkhairi Allah subhanahu wataala ya ninninka su ya bashi sakamako, wanda kuma yana kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mashi, kuma Allah ya anshi ayyukan shi na dawainiyar san manzon Allah, san shawarin jani da san shawarin Ibrahim da kokarin da yayi wajen karantar da almajirai, wanda in dai dalibi yayi ATC Katsina to insha Allah ta'ala da ka ce malam Charanci ma kawai an san wanda ake ne. Allah ya gafarta mashi. Kun ga dai ana ta dauki a kabir, manya-manya suna ta wucewa, manya-manya suna ta wucewa. Allah ga mu gare ka, Allah ka danka mu hannun waɗanda za su yi kiran abin da suka yi mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akramuka Allah, bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Naam.
Bismillahir rahmanir rahim. Qalat innal muluk idha daqalu qaryatan nafsaduha waj'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun.
To shikenan sayyidatuna Bilqis, har yanzu dai muna cikin maganar ta da annabi Sulaiman alayhi salam ta gabatar da shawara wajen komandojinta na yaki. Komandojinta na yaki sun gaya mata cewa mu ma'abota ƙarfi ne, nanu ulu quwwatun wa alwa ulu ba'sun shadid, mu ma'abota ƙarfi ne ko ma'abota tsananin yaki ne. Yanzu babu wata magana shawara, kawai fal amru ilayki, al'amari yana wajenki kawai. In kin ce aje ayyaki ki nazari kawai, to nan akwai karatuttuka waɗanda ya kamata a gane. Da yawa za ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lan yaflaha qauman wallu amruhum imra'a, mutanen da suka jagorantar da mace to wannan mutanen ba za su samu babbar rabo ba. ya zama cewa an dauki shugabanci na jagoranci an ba mace alhalin ita mace in dai ba a wajen sha'awa ba ko ina rabin namiji a wajen hankali a wajen jarumta a wajen juriya ko me ake yi dan kaga mace tana wani faffaka faffaka da kaga gora mata mawai kaga zaka daga wani sai kaga ta shiga taitayinta to sai yasa musulunci mu a shari'an mu musulunci bai yadda a dauki jagoranci a ba mace ba amma duk da haka akwai wasu abubuwa wanda za a iya bata jagoranci kamar abin da ya shafi lafiya ƴan uwanta mata ana yi a hukumar lafiya a dauko mace a ce ita ce director abin da ya shafi harkar mata amma kuma ka a ce ita ce director general ita ce shugaban kowa a tana iya rike wani department na wani abu ko a wata ma'aikata ko yanzu misali irin makarantun mata da ake yi kamata in an sa mace babu laifi amma dai a ce ita ce shugaban kasa ko ita ce gwamna ko ita ce chairman to wannan duk wanda suka yi wannan jagorancin to ba za su samu babban rabo ba dan haka musulunci bai yadda a jagorantar da mace ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana da sayyida Aisha yana ce mata ba ki gani daga tawaya addinin ku da raunin ku tace ya rasulullahi to me tawaya addinin mu yace to ba ki gani idan mace tana jini ba ta sallah tace to me kuma tawayan mu game da rayuwa game da mu'amala ce to ba ki ga shedan mace din matsayin shedan namiji da yake ba da wannan namiji guda ɗaya zai je shiga cikin mata an tara mace 1000 sai wani abu matan nan 1000 suka zo suka bada sheda to an samu sheda ɗaya ne sai an nemo wani kuma da haka suna da rauni amma duk da haka kuma akwai wasu gurare inda ake amsa shedar su kamar da mai rasala ya ce fi ma la yaqdalu alaihi rijal a cikin abin da maza ba sa iya sun kai a gurin kamar wajen haihuwa ai bai yiwu mace ta haihu wajen namiji nan gon in mata suka zo suka ce a ai dan da aka haifa ya kuka to mata bi sun yi daidai da shedar namiji ne haka nan ana tuhumar mace ta yi zina ko ba ta yi ba ko ta taba haihuwa ko ba ta yi ba nan ma ana iya amsa shedar mace guda biyu a matsayin shedar namiji guda biyu to indai banda wayannan ɗan ɗaiɗaikun abubuwan to ba a yadda mace ta zama shugaban al'umma ba tana musu jagoranci da sauransu da haka shi yasa kuke ganin wasu gurare da an sa mata shugabanci sai ga duk abin ya lalace ya rikice saboda ita mace tana da raunin tunani tana da takaituwar tunani duk tunanin mace idan ta yi shi to ita yanzu bukatar ta ce ta yanzu ko da sai jibi za a yi abin yanzu bukatar ta ce ana iya kuma an jima ta canza ha yanzu abin da za ka yi kai namiji watakila ka ji kunya in irin da ne ma ka baggara to ita mace in ta yi shekara ta ce na zo in ji kunya kai ka gudu ka baggara amma ita wai ta zo da kunya yanzu ya wahala sauki yanda mu'amala ta zama din nan zai wahala yanzu ka je ka iske wani guri an tasa makada ana rawa ka iske tsoho mai shekara 70 shi ma ya shiga ana takawa shi din lalacewa shi amma mace wa kana iya samun ga uwa ga uwarta ga uwarta ga ya ga jika ga yar jika duk sun taru ana musu kida suna rawa ka gani to wannan duk tawaya ce da haka dai musulunci bai yadda a jagorantar da mace ba a cikin al'amura baki daya wannan kenan haka nan a da haka sai zama su waɗannan mutanen saba su kuma saboda waɗannan dalilan dole sun jagorantar da Bilkisu ta zama ita ce shugabansu to shikenan sai da suka gaya ma sai na Bilkisu wannan magana cewa to su gaskiya ga abin da suke gani to ita kuma sai ta sa dogon tunani kala sai ta ce innal muluka tace to guda ka takuci ni na ga abin da ba ku gani ba na fahimci abin da ku fahimta ba haƙiƙa masu mulki sarakai idza dakalu qaryatan in dai suka shigo wata alƙarya absaluha to za su bata alƙaryar waj'alu aizzata ahliha azilla ko sai su sanya masu girma daga cikin mutanen wannan ƙasar su zama ƙasƙantattu wa kazalika yaf'aluna sai kuma dama haka suke aikata wannan al'adar mulki ce duk inda wani sarki mai mulki ya samu dama akan wata ƙasa ko a da ko a yanzu to za ga yayi wulakanci ya kashe na kashewa daukar daurewa ya raunata na raunatawa kafushuwa gabanin zama kaskanta duk sai ga an kawo su daure da inkwa sun zama bayi ba da nisa da yawa ba kalli yanda kafara kasar na America take ma kasashen musu dauki da sadam ya ja da ita me ya zama sai gashi da inkwa sai gashi a ratai an gama da shi duk wanda yake minista wani ne wanda zai gudu ya gudu wanda za a kashe an kashe amma da a lokacin yawan shawarwarin da sauran kasashe suka ci bashi abi a hankali da an bi za ka yi na dauki gaddai ya aka yi in ka dauka cikin musulmi masu yunkurin sai an yi shari'ar musulunci a duniya ya ake zama yau na Usama bin Laden ina mola ummar ko aka san kuma aka kalli duk inda wani malami ya taso ya tara jama'a sai ya ja da gwamnati ko da karfin tsiya ne abin ke zama da haka masu mulki din suka samu dama fa abinda ba su yi ba kwana na yan shugaban nan ba aka yi aka shi dubban mutane aka kama shugabansu aka daure aka wulakanta shi kuma kowa ya kasa magana to shi yasa kake ganin cewa duk lokacin da aka ce masu mulki sun yi kuru akwai zamantakewa irin ta mudaraji wanda musulunci ya shirya wanda ke da mulki Allah ya ba shi wata kuwa mai karfi da ka ji yadda kake ganin ka kabi a hankali sai ka samu izini daga Allah in ya bata da Allah nan da za ka yi buji-buji da shi ku kalli shi wa dan fodiyo Allah ya kara mashi yadda ai ba sarki bane ba mai mulki bane amma da yazo ya ce zai bi Allah jangwar zo da dan shi yin fa da sauran mutanen suka ce ba za a bi ba dan Allah an fafata yaki kai tsaye shi wa dan fodiyo wata rana manya-manyan almajiran shi sun same shi suka ce mai akramuka Allah abubuwan da jangwarzo yake a kasan nan fa sun bashi kai mana izini kawai a dau makamai a tinkare ya ce a saboda abu biyu ya ce abu na farko ban samu izini ba abu na biyu kuma shi yana kan gabar shi daka ko an yi ba za mu ci nasara ba saboda firasa ta hangen waliyan Allah sai shi wa dan fodiyo Allah ya kara mashi yadda sai ya aiki shi Abdullahi Gon da ko malam Muhammad Kidada ne ya ce su je wajen ba wajen gurgu su ce yana gaishe shi kuma da Allah yana son a bashi farar angulu ai an san angulu ko ko da ke yanzu ba ta nan duk ta koma kudu wani tsuntsu ne wanda shi duk inda ka gan shi baki ne amma suna son a bashi farar kamar yanzu ne misali sai ka zo ka ce kana son a baka jaccan tabara an taba ganin ta shikenan suka je gun shodan bu suka je gun jangwar su suka ce modibbo ne ya aiko mu gashi ya ce da Allah yana son wata bukata ta tashi idan kana da fara angulu ka bashi sai ya yi zakai ko ya ce sai ka da fara angulu har sai ya aiko a je kwata ko da aka kama farashi yace wallahi suna zuwa kwata ya duk angulun ka koma farasal yace kun ga abin da nake gaya muku ku bi a hankali yanzu yanayin a kan shi yake in ba Allah ya sauke shi ba abin ba zai yiwu ba amma da shi wa dan bodo ya samu izini ba da shi wa dan bodo ya samu izini ne ya auku dana cikin walan ma balagtu ko yace da na kai shekara kaza Allah ya fizge ni zuwa wajen shi naga manzon Allah naga annabi Yusuf naga sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali akwai khilafa kan sayyidina Usman da sayyidina Shu'ab bin Qadir Jilani manzon Allah ya ce a gabato da ni a Shu'ab bin Qadir ya gabatar da ni ga sayyidina Ali sayyidina Ali ya gabatar da ni ga Umar ya gabatar da ni ga Abubakar Abubakar ya gabatar da ni ga annabi Yusuf ya gabatar da ni gun manzon Allah shi manzon Allah ya dafa kirjina bayan ya dafa kirjina ya wasu maganganu bayan yayi maganganun sai ya ce ma ɗaya daga cikin su amminmu na da mai rawani yace aka kawo wani rawani an mai ado da kulhu wallahu aka nada mu aka ce a sa mun wata riga yace aka sa mun wata riga wanda an mata ado da Fatiha da sunayen Allah bayan an gama yace kuma aka dauki takobi aka bani aka ce to an yi izinin ke ci gaba da aiki Allah dan bodo bai shi nasara ba amma kai kawai yanzu kana kwance kawai
kace naman ka cika ji kuma kace kai zaka je da addini a kwance sai da izini in ba izini wa'annan aranan ba ni iya musu aranan da tubaku da masu riga dan haka su masu mulki haka suke wajibi ne al'umman musulmi a cikin al'amura da rinka takatsantsan duk abinda aka zo za a yi kaga an taba martaba addini to abinda musulunci ya tanada wani irin matakai zaka dauka shi in kai tawaye zaka ci nasara a in ka bari zaka ci nasara to wani irin barin zaka kamar yanzu abubuwan da ke aukuwa ko an hana juma an hana karatun islami an hana karatun allo da sauransu to kai ne zaka yi makanka hukunci in kaga cewa kana da karfin da zaka yi fada da gwamnati na zahiri to kai in baka da shi fada na koye ita addu'a Allah ka saka mana Allah ka saka mana Allah ka saka mana daga yanda Allah zai musu mukalli yanzu guraren da aka dauki rigingimu irin wa'annan an ci nasara ba ci nasara ba to da haka musulunci na da matakai da sauransu da yawa ya kamata mu dau darasi ga shoyi Ibrahim radiyallahu anhu Joy Ibrahim radiyallahu anhu sai da ya zama shugaban kasar Senegal na lokacin shehu shine mataimakin fafaro ma na duniya saboda tsaban kiristanci Allah ya kawo wakilin da ke cewa wakilin Annabi Isa a gari daya hada shi da wakilin Annabi Muhammad haka kamar abubuwa suka kai sai gashi shugaban kasa yana neman ya rubuta takarda ta kullu ta dakatar da shehu cewa ba a yadda ya je wani guba in ba gidan shi ba saboda ana ganin jama'a suna zuwa daga duniya so Ibrahim yayi wata tafiya aka gaya mai cewa to ga fa shoye-shoyen da ake ce manzon Allah ba zai ba su dama ba shi amma ni na san yanda za a yi ce ai manzon Allah da ya taho zai yi sulhu Hudaybiyya zai zo zai yi umara aka hana ai bari ya aka yi sulhu ko yace to zan je in shauya da su akwai shehu Sani Awwal babban mai daukar kashewa radiyallahu anhu kawai sai shehu ya dafa ka fada shi Sani Awwal yace zan je in shirya da karnukan kasata kai ma ka koma Najeriya daga nan ka shirya da karnukan kasarka shi radiyallahu anhu na zuwa yaje ya shiga ya shirya kawai ya tafi da gwamnati aka ce ma shugaban kasa ce shi wanda za a ce aka je aka gaisa shi wai ce ya zo ya ba shi shawarwari da kan abin da ya shafi ci gaban kasa da abubuwa yi mai shawarwari yanda ya kamata yi ita kuma duk gudunmawar da ake nema za a bada a gwamnati cewa radiyallahu anhu za mu bada shi shugaban kasan bai san shehu ya ji wannan sauran ba ai daga nan kawai zai ce to duk taron da za a yi na gwamnati shehu ne babban ba Allah bai za ta shiga ba addini bai shiga ba to da shehu da ga ya jama nan kafar ta mu sai da aka hana shehu Ibrahim zuwa sai dai shehu in yazo ya sauka a Ghana shewa dilla ne turo zan awali ce kaje ka shirya da kan ka shewa zan awali yazo ya kwamban mutane manyan manyan mutane sandauna ya je Lagos suka je suka ce sun zo su mai sanda zuwa yan Kano ne da yan Sokoto da wai da aka sun je yazo aka yi maganganu aka shirya abubuwa suka samu sauki aka bar shehu ya ci gaba da zuwa da an hana shehu Ibrahim zuwa Najeriya kada ta nan faisa za ta kai haka wannan jarabta zai kama da an dauka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yazo zai umara amma kai ko suka ce ba su yadda ba manzon Allah yace to ai sulhu kuma kai sulhu ya koma to mu ma al'umman musulmi duk lokacin da abu yazo irin wannan to sai mu kalli menene mafita a dadi kana karantar wanka kana da masallacinka a ce ba za ka yi juma'a ba za ka yi jam'i ba a wasu jahohin ba za ka yi sallar isha'i za ka yi isha'i ba za ka yi ashan ba to me aka yi kenan cinya me ne ake cewa ba kafin baya ba ko amma ga yana ce duk mutum son mai shayi ku je in yana da ciki ku ci kata ko dukka za ka yi da an saki abubuwa almajiran ka an cika kwashin kai gida akwai ciwo za ka ga da kai ake fada ko ba da kai ake ba alhali ma da kai ake yi din to anan gun sai ga matakin da za ka dauka wanne mataki zaka bi ka sa hakuri kai ta addu'a yawa irin lafulkunan nan na can kasan kunji wanda sai sun fashi ake daukowa an gane sai a yau waje da su ai ta karanta ka gani sai kaji wancan ya saci kudi sai kaji wancan ya bingire sai kaji an koro wancan sai ga kun dawo hani'an mari'a ku ci gaba da addinin haka wannan shine abin da ya kamata innal muluka idza dakhalu qawdan afsaduha wa ja'alu izzata 'aliha azilla wa kadhalika yaf'alun sai na bulkin su da dama haka suke aikata da inda mai mulki yake samu dama haka yake kalli lokacin da Saddam ya samu dama kan Iran jin da ya musu sai da ya zama akwai wani gari ana ce mai halabja kan iyakar Iran da Iraki ne feshin guba aka fura musu kaza bata fita a garin ba ya samu dama to amma shi ma da wasu suka samu dama kan shi wa me aka yi to wa'annan diyan da ake musguna ma addini wa adallahu allazina amanu wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablih duk za a gama wannan abun baki daya da mulkin kasar nan da jagorancin kasar nan sai ya dawo hannun mu abota alqur'ani sai malaman addini sun ci ai kaza za a yi a dai ci gaba da tafiya ai ta matsa mana kuma za mu hito ai siyasar da mu mai fassa mu sa allo wanda zai zaba shi zai zaba ka gani yawa in dai yawa zai sa a ci to wata ran za mu ci insha Allah haka wannan shine haka wannan shine al'adan masu mulki Allah ya kiyaye mu na'am
wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun
to shikenan sai da tuna Bilqis sai ta ce abinda za a yi kada mu fada ma mutanen nan da yaki kai tsaye kamar yadda na fada jiya yanzu dai mu fara yi masa dabara ta sulhu shine mu aika masarkin da kyaututtuka in ya an shi kyauta to mun san mulki yake so sai mu san yadda za a yi mu zauna lafiya da shi tace wa inni mursalatun ilayhim bi hadiyatin haqiqa ni mai aiko masa da kyauta ne zan aiko masa zan aika masa da kyauta kamar yadda na faɗa jiya ta tanaji mutum 500 maza 200 da mutum mata 200 da kyaututtuka da sauransu tace a je a kai ma annabi Sulaiman fanaziratun shine ko fanaziratun kuma za ta zama hita zama mai sa ido ma'ana za ta tura cikin mutananta da wasu jarumawa a boye wanda idan aka je wajen an saki wutan nan ma in suka ga dugu-dugu kawai su zawo ta kubban su kashe annabi Sulaiman shine ma'ana fanaziratu haka malaman tafsiri suka ce wasu kuma suka ce a fanaziratun ta sa leken asiri wanda za su limata leken asiri ya karfin gwamnatin yake ya irin rundunonin yakin da suke ya kaza ai mata wannan leken asira da haka nan sai ta duba da gabbi mai yarjiul mursalun da menene yan aiki za su dawo an kai kyauta ya ansa an yi sa an kashe shi shikenan a ba a kashe shi ba an gano karfin mulkin shi to sai a zo a zauna a ga irin shirin da za a yi mai na mulki wanda za a ci nasara a kan shi na'am
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون
to shikenan annabi Sulaiman alaihi salam yana nan sai ga yan aike duk abin da muka faɗa a karatun jiya suka aukuwa da shirin da annabi Sulaiman ne falamma ja'a Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman falamma ja'a Sulaimana lokacin da wannan yan aikin suka zo ma annabi Sulaiman da kaji balaga alqur'ani go nan goyin kace falamma ja'a Sulaiman lokacin da annabi Sulaiman ya zo to in baka kula da wasali ba gashi nasaba yayi mai Sulaimana da yace falamma ja'a Sulaimanu ya zama fa'ili kenan go sai a rinka kula da irin wa'annan gabobin da ka'idar larabci da falamma ja'a rusulu Sulaimana lokacin da yan aike suka zo ma annabi Sulaiman kala sai annabi Sulaiman alayhi salam ya ce atimiddunani bi mali yanzu za ku yi nufin ku da ɗaya ne da dukiya ne kuna nufin za ku kawo min dukiya ne in ƙara da gwamnati na gwamnati ta matsaya ce ya ce to bari ku ji fama atanillahu abinda Allah ya bani na dukiya da arziki khairun mimma atakum shine mafifici daga abinda Allah ya baku ku mulki kawai ya baku ni ku Allah ya mallaka mun komai bal antum bi hadiyatukum tafrahun ita amma kuma ku ne kuke yin alfahari da wannan kyautar ta ku da haka sun zo suna zuwa bakin gari da suka ga irin kwaltar da aka yi da irin abubuwan da aka shirya su da kansu kawai suka gane to wannan bulallukan namu inda ya ga wani gunan da a ƙara ta kwalta ba mu ƙara sa mu aje mu ta hannu biyu to shikenan annabi Sulaiman alayhi salam ya gaya masu haka cewa abinda Allah ya ba su abinda Allah ya bashi shine mafi alhairi daga abinda Allah ya ba su balle ma har su yi alfahari da abinda suke da shi na dukiya ma'ana cewa su ba su da komai annabi Sulaiman alayhi salam shine ke da iko shi in ma kyauta shi shine ya cancanta ya masa kyauta na'am
irji ilayhim falanatiyannahum bijuludin la qibala lahum biha wa lanukhrijannahum azillatan wa hum sabirun
sai annabi Sulaiman ya ce ma ƴan aikin sayyidina Bilqis da suka zo irji ilayhim ku koma zuwa gare su nan yana magana kamar da jagoran su kenan falanatiyannahum bijuludin lallai ne zamu zo musu da wata rundunar yaki babu bukatar dukiyar su in za zo su ba da kai kawai cewa aslamtu inna muslimin Allah ta'ala alaihi wa atuni muslimin in za su zo da wannan su zo in ba za su zo ba ku koma za mu zo masa bijinudin laqibala lahum biha da wasu irin rundunoni wanda ba su da ikon tarbata nan annabi Sulaiman alaihi salam yana yin barazana ne irin barazanan masu mulki din mai mulki in ya ga wani dan karamin mai anguwa zai mai abin nan da yayi mai barazana sai ga mai anguwa ya kama dan dahi da hanya za a je a daidaita a je a ba mai martaba hakuri to wannan fadan annabi Sulaiman ya ce to za mu zo masa da rundunar da ba za su iya tarbanta ba wala nukhrijannahum minha azilla kuma lalle ne za mu fitar da su daga wannan gari na saba suna kaskantattu wa musajiruna suna abubuwan wulakantarwa da haka in annabi Sulaiman ya zo to zai yi maganin su zai watsa karin baki daya na'am
qala ya ayyuha al-mala'u wayyukum yatini bi arsha qabla an yatuni muslimin
shikenan qala bayan an yi wannan an gama sun koma da kyauta wacce suka zo da ita kuma sun ga abin da suka gani sun ga karfin mulki da karfin annabta washa tana ma bainan nubuwata wal mulki sun ga karfin abin da suka gani to shikenan sai annabi Sulaiman ya kama shirye-shiryen ya za a yi tarbo mulki da aka daga koma mata aka gaya mata gashi sai to kawai zaman lafiya mu tafi gurin mutumin nan mu je da fuska biyu ko ai sulhu ya ban mana jagorancin mu ko kuma kawai mu bi shi mu zauna lafiya mutuncin mu da girman mu ya dore shikenan sai na Bilqis ta kama shiri ta taho to ta taho annabi Sulaiman kullun iska na kawo mai labarin sun zo gu kaza sun zo gu kaza sun zo gu kaza kaga wannan ashe yanzu ci gaban da aka samu na labarin kana tare da mutum amma kullun ana gaya ma yana gu kaza kana ganin shi kana jin labarin shi ashe ci gaban mai gina rijiya ne ko yanzu idan kana da irin wayoyin nan ma idan kai setting da wayar wani ko kana kallo daga nan gashi nan ya shigo mota daga Kano ko gane ya zo rimin gado gane ya zo gwarzo gane ya zo malumfashi ko kana kallo watakila kana iya yan tashi aka ce zai sauka sai ka bari ya zo dutsen rimin sai ka hau esfara yana dirahe ganka ashe wannan ci gaban an same shi tuntuni yanzu kawai tarihi ne ke maimaita kanshi to shikenan sai annabi Sulaiman ya ce wa mutanen shi ayyukum ya atini bi arsha wane ne zai zo min da gadan nan na tunda an ce wala ha arshul azim wa zai zo min da gadan qabla an ya'tuni muslimin tukkafin su zo waje na suna masu ni kauya to shikenan annabi Sulaiman ya gabatar da wannan magana a gaban ƴan majalisar shi ita ko majalisar annabi Sulaiman alaihi salam akwai mutane da jagoransu akwai aljanai da jagoransu da haka sai ya gabatar da wannan matsala wanda zangon da Bilqis ta zo daga nan gun zango ɗaya ne sai garin annabi Sulaiman kuma yanzu ko annabi Sulaiman ya ce yanzu nan su ake kafin ta iso gari wane ne zai iya zuwa ya taho da gadan ta ya ɗauko gadan ya kawo ai ba ma zuwa gun gadan ba ya za a fito da shi daga ɗakin in an fito da shi daga ɗakin ya za a yi da shi dan yanda misalin abin yake kamar yanzu ne sai a ce za ka yi wani bako kun yi magana da shi a Abuja ya ta yace ma ya ta zo sai ma wa ya ce to ga nan na zo flyover kai kuma sai ka tuna ashe takaddar da zaka bashi din ya zo nan ka baro ta a sakkwato sai ka tara direbobin ka kace to ga motoci na wane ne zai iya kafin mutumin nan ya zo daga zare ya je sakkwato ya dauko min takaddar nan ya kawo mu akwai ta ajiya hankali ko babu to shikenan sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan to da annabi Sulaiman ya faɗi wannan sai ifraitin min aljin wani aljani mai karfi ifrait guda ɗaya kenan jam'in shi afaritu wani aljani mai karfin gaske sai ya daga hannu ya magana me yace a ramma
qala ifritun min aljin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laghawiyyun amin qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indah qala hadha min fadli rabbi liyabluwani أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال إبريت من الجن sai wani karfan aljani ko kuma wani shugaba daga cikin shugabannin aljani yace wa annabi Sulaiman ana atika bi to ni zan zo maka da wannan gadan kabla an ta koma min makalika kafin ka tashi daga zaman majalisarka an ce annabi Sulaiman yana fitowa majalisa kaman karfe 8 zuwa 9 yana tashi kuma wajen rana in tayi zawali kaman 12 haka yace to daidai lokacin da zaka fito zan bugi hanya in tafi daidai lokacin da zaka tashi majalisa zan kawo ma gadan amma ba an faɗi fadin gadan zura'i 80 fadin shi zura'i 40 kuma ga nauyi yace to zan kawo ma shi ai kaga yanzu ko wannan yaje ya dauko shi ya kawo ai yayi kokari kaka ce to ni zan zo maka da shi kafin ka tashi daga gurin zaman ka wa inni alayhi laqawiyyun sai ce domin ni mai karfi ne akan dauko wannan gadan aminu ko mai amintuwa ne da matsalolin hanya zan iya dauko shi kuma duk wanda zai tarbe ni hanya ko masu gadin da ta bari ba su isa su anan dauko gadan ba to bayan yayi annabi Sulaiman ya daga kan shi jin yace gaskiya za a dade wanda ya fi haka sabari nake nema to shikenan akwai wani daga cikin wazirin a annabi Sulaiman alayhi salam wasu malaman tafsiri sun ce shine Asim bin Barhaya wasu sun ce kuma sunan shi Yamliha wasu sun ce sunan shi Qustum wasu kuma malaman tafsiri sun ce a'a ba Asim bin Barhaya bane Qustum ne wasu sun ce ba Qustum bane Yamliha ne to ko dai waye dai mu dai a dan dauko gado ai ko ma waye dai to amma dai mafi yawan malaman tafsiri sun tabi akan Asim bin Barhaya ne to shikenan Asim bin Barhaya sai ce shi zai dauko gado mutum wanda ko tsalle yaya ina zai kai amma ya ce zai dauko gado kuma ya ce ma annabi Sulaiman zan dauko ma gadan kan ka kyafta idan ka ai kaga yafi wancan sauri zan dauko ma kafin ka kyauta ido bude rufe kan saka to amma abinda Asim bin Barhaya yake takama da shi Allah ya hore mai ismul azam na kun fayakun shi ismul azam zaka ji kowa da irin ismul lahil azam na shi kaga in ka kalli ayoyin alqur'ani zaga mafi yawan duk inda aka yi magana ismullahi al-azam zaga Allahu ne wani gurin kuma zaga cewa ismullahi al-azam zaga cewa abun nan ne zaga cewa ya hayy ya qayyum ne wani gurin kuma zaga cewa ya zal jalal wal ikram ne wanda zaka ga dai kowanne da irin ismullahi al-azam na shi amma abin da ake nufi da ismullahi al-azam shine ka samu wani sunan Allah da Allah zai hore maka wannan sunan wanda duk abin da ka roki Allah da shi zai baka duk sunayen Allah ce wallahi asmaul husna da ka kowane suna ismul azam ne amma suka ce a idan ka ce Allah ba ismul azam ismul azam ne to ar-rahman menene Allah ne ar-rahim waye al-malik waye al-qudus laka ta ismul azam ne sai dai mushkilar da ake samu kai ka kasa tsayawa ka bi Allah da wannan ismul azam ka san biyan bukata akwai wata rana wani muridi ya ce ma al-khatim al-maktub shi Ahmad al-Tijani radiyallahu anhu yana san shi Tijani ya bashi ismul lahi al-azam shi Tijani ya murmushi yace a shi ismul lahi al-azam a zuciye yace shi dai ya zo yayi hidima a bashi kina to sai shi Tijani yace mai yaje ya rubuta yaje al-wala ya rubuta Fatiha ya ya rubuta fatiha ya kawo shi ma shi Tijani ya dauta wada ya rubuta fatiha sai shi dauko wuta da ya dauko wuta sai shi Tijani wanda ya rubuta sai ya bashi yace saka ta wuta da ya sa ta wuta kawai sai ya ga wuta tana ta haska wannan haruffan suna kyalkyali suna ta kyalkyali sai ya ce to saka ta yana sakawa fa ya ga koyi yace to abin anan yake ba anan ba an taba irin wannan wani muridi ya hidimta mu shehu shi ya matsa shehin sai ya bashi ismul azam sai shehin yace to ba komai wannan da sassafe cikin dare sai shehin ya kama wani dan bera sai ya saka cikin wata farya ya rufe da faifai kenan da sassafe sai ya kira muridi yace kaga wannan rufina danne da kyau ba za ka je ka kai mu malam wani yana tafiya sai ya ji gurgurgur dan motsi a cikin yana zuwa wani gurin shi wai me za a kai mai ne ya dan jin motsi ba zan dan buda yana buda sai dan fira ya tsalle to ina za shi yanzu gaba ko baya sai da wai zuwa sha ko kai kun shi yace wallahi akram kallah an dan samu mushkila ne zuciya ta ta kasa nutsuwa wallahi sai da na buda kokon nan kuma ina budewa zama sakon da ka bani ba shi to gon dan fira ne yita sai ce ko yanzu an baka amana tsira ka ka zuciya shi za ka ismul lahi al-azam a baka kai yanzu yanda ake wannan bala'o'in a ce kowa na da ismul azam ba can wani zai harba na shi ba duniyar ta tashi shi za sai Allah ya hana akwai shehu mu shehu Umar al-Futi Allah ya kara mishi yadda shi kuma ismul azam shi wanda ake fadi ba a fadin dan sai mutun ya kai matsayin da ya kai wanda ake wada cewa na bismillahir rahmanir rahim shi Umar al-Futi ya ce bai taba rubuta bismillahir rahmanir rahim ko ya laya ko a rubuta a sha Allah bai biya mai bukata ba wata rana shi Umar al-Futi ya gama zaman shi ya tafi sai ko zai shiga cikin kasar Sudan sai biya ta mai dugori sai ya samu wannan sarkin na lokacin dai samu wannan sarki na lokacin ga mallam lakin na jara mai gori dai samu wannan sarki na lokaci sai iske yau wannan sarkin tana da matsala hauka aka zo aka ce tunda bawan Allah ne waliyin Allah gashi gashi da Allah ana neman ma ana neman a gudunmuwa sai Umar al-Futi kawai sai ya dau takarda radiyallahu anhu sai ya rubuta bismillahir rahmanir rahim da ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai nan na da yala sai ce aje a rata ya mata bismillah fa ana rubuta bismillah na aka rata ya mata kawai sai ta wuri sai ce amma da sharadi kada a budi kenan ana nan wannan wasu malamai suka ce to tunda dai ta warke da Allah a cire wayar takardar layin nan a bude a ga abin da ke ciki gashi gashi kenan ana kwance takarda yau ne ce au ashe ma bismillah shi ko sai hauka ya dawo dole aka ci Umar al-Futi inda aka bi shi aka je aka samu wata laya kuma aka zo aka rataya kaga nan shi ya yadda da wannan bismillahir rahmanir rahim ita ce ismul azam a wajen shi to kai ma idan ka samu wani sunan Allah ka tasa kana yi baka Allah zai maka kai barka ji wani abun ban mamaki yanzu yau inda za ka gane Allah ke yin abubuwa wannan musamman yan tsubbula ira amfani da wannan su shine ismul azamin su kawai halan wasal yanzu in ka samu ruwan lemun tsani kai wannan ka samu takarda kai rubutu a jiki in ka gama ka je ka kanga ta jikin wuta ka ga ikon Allah duk abin da ka rubuta din nan zaka ga ya bayyana ko me zaka ga ya fito kaga su wannan me ismu la azamu su shi in ma kudi suke zo su azanka in an rubuta sai a ce sai ka kanga jikin wuta shine ismu la azam din su kudaka kowa na da irin ismullahi al-azamu nashi wanda Allah ya hore mai wanda yake yin abubuwan da yake yi da shi to shi wannan Asim ibn Barhaya ko Yamliya ko Ustum to kowanne cikin su an ce shi Asim ibn Barhaya an ce sunan Allah da yake da shi kamar yanda wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo sun ce ya hayyu ya qayyum ne amma kuma ana yana fadin shi ne da yaran shi abinda yake fada da ranshi ahaya sharahaya kamar shine ya hayyu ya qayyum da ka shi ismul azam din shi wannan ne amma akwai kamar sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda ita ta faɗi wannan akwai irin Imam Az-Zuhuri shi ya ce a ba shi bane ya ilahuna wa ilahu kulli shay'in ilahun wahid la ilaha illa anta shine ismul azam din shi Malam Mujahid kuma yace a ya ilahuna wa ilaha kulli shay ilahu ya ilahuna wa ilaha kulli shay ya zal jalal wal ikram shine ismullah al azam din shi to da in ka auna wa'annan waye ba Allah ba to amma sai ka tsaya ka bi Allah ka hidimta mu Allah ka yi kokari da yin sunan da bin Allah don Allah ya baka wannan ismul azam shikenan ya ishe ka mu'amala sai kai ta hidima kai wa da gobe Allah subhanahu wa ta'ala sai ya taimake ka abin da yasa yanzu ba zamul ismullahi al-azam saboda zukatanmu idan muna da ismullahi al-azam a hannunmu abubuwan da za a yi ba su da kyau kai yanzu malam kana dan matashi malam wani ya kawai ka je gumbu da ruka sai ta aiko ma da shirgam da engagement ta ce ai kai hakuri da Allah an sa rana da wani kana da ismul azam yaya ba sai dai a ji an gwai ya bingire ba in kasuwa ce kaga wani na ma abin nan ba sai a ji ya bingire ba an ce wata rana annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ya ubangiji ka nuna min maqadirul qaul yanda kake gudanar da al'amuranka shikenan sai Allah ya takure mu annabi Musa duniya baki daya a hannun shi annabi Musa sai ga wancan yana sallah sai ce Allahumma gashawlahu sai ga wancan na zai ce Allahumma al'inhu wa qatilhu sai ga wancan na luwa da ce Allahumma al'inhu wa qatilhu kai kan yan mintuna dai annabi Musa ya roki Allah an kashe mutane da yawa sai Allah ya zara abin shi ce kai Musa ka kyale ni da bayina din yanda ka gani din nan nuna ma haka nake zaune da su daga yanzu ka sa na kashe wancan ba kai ka halitta ba ni a sarar bawa na waye ga ya muka ba zai tuba ba daga shi ismul azam dai dunkula shine abinda ake nema ka tsaya ka bi Allah ka rinka yin addu'a da ikhlas manzo Allah na cewa ud'ullaha wa antum mutinuna bil ijaba indai kana yin wannan shikenan ka gama mewa to shikenan sai wannan ifrit allazi indahu ilmun min alkitab shine muke magana kai wanda yake da sani na daga wannan littafi sai ce ana aati kabi ya kai annabin Allah ni zan zo maka da wannan gada qabla an yartada ilayka qarfuka kafin idan ka ya kyamta yace to kawo yace to rufe idan yana rufe ido sai yace bude yana buda sai yace gashi a kuma wannan Asim ibn Barhaya ba annabi bane bawa ne daga cikin bayin Allah amma ga abin da Allah ya yi mashi nan ana sa a karanta mana ba annabi Sulaiman bai iyawa bane a zai iya an gane zai iya amma ne Allah na son ya nuna cewa yana da bayi na kasa da na sama da na tsage da na koli da na koli dan a gane hikimar Allah subhanahu wataala to shikenan ya kawo gado falamma rahu mustaqiran indahu lokacin da annabi Sulaiman ya ga wannan gado a wajen shi a wai ni alayhi laqawina haka ne falamma rahu mustaqiran indahu lokacin da ya ga wannan gado a wajen shi kala sai annabi Sulaiman ya ce hadha min fadli rabbi yace to wannan ba aikin ka bane ni ma ba nawa bane daga baiwa ubangiji na ni dan me dan kada a dauki imanin mutane Allah yanzu ka bar roje kakka a Kano kawai ka je gun wani malami sai malam ga dai sai to bara dauko ma hemi ka hannu ya dauko in ba ka da cikakken tauhidi me zaka yi ai ka ranka tayan to ko dai malamin nan ne Allah a'udhu billah an ce wani mutum ya taba zuwa cikin irin mutane haka masu duba an mai sata wasu rakuma ya je ya je ya zazzana mai ya zana sai ce daga nan kai gu kaza in ka je daidai kare kaza zaka isa wani gari zaka iske mace mai zufa kaza za ta sai nono a gun wata ka tambaye ta ina rakuman su za ta gaya maka wannan mutum ko ya biye biye abin da aka gaya mai ya gani da ya kamo rakuman ya dawo saboda ranin imani yana zuwa kawai yace malam na dawo shi duk abin da na gaya maka ka sabani shi haka yake yace to wai malam ko kai ne Allah saboda imani in an yi wani abin yana tafiyar da hankali sai dai imani ne zai amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan bai wace daga falala Allah li yabluwani Allah yayi man wannan ne a ashkuru am hatta shin zan gode mun ima shi ko ko zan bijilce mata man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi lalle duk wanda ya gode ma ni'ima Allah subhanahu wataala to ya sani yana gode ma kanshi ne yana yin godiyan ne dan kanshi ana buƙatar idan Allah ya maka baiwa ya yi ma ni'ima to ka gode mashi gode ma ni'ima Allah ko shine irin abubuwan da muka faɗa a karatun shekaran jiya ko shekaran jiya wancan a ga ibadarka ta ƙaru a ji yawan tahmidinka ya ƙaru a ga bin Allahnka ya ƙaru wannan shine yace da ka yayi wannan da ka wanda ya gode ma ni'ima Allah to fa ya gode ne dan kanshi dan me idan ka gode ma ni'ima Allah to Allah ya alƙawarin zai ƙara in shekaratu da azijan nan Allah ka ba mu ikon godiya gare ka wa ban kafara wanda kuma ya butunce mu Allah fa inna rabbi ganiyul karim hakika ubangiji na mawadaci ne daga godiyar shi ko ka gode mu Allah ko baka gode mai ba to ya wadatu daga godiyarka dan akwai mala'ikun da Allah ya tanada wanda manzo Allah ya gansu a daren Isra'i Allah kadai ya san iyakar wannan mala'ikun su aikin su kullum kawai suna cewa subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi akwai wanda aikin su kullum alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin to da haka in ka gode mu Allah ma dan kanka in baka gode mu Allah ba Allah ganiyun mawadaci ne karimun ko mai girma ne subhanahu wataala na'am
qala nakiru laha arshana zurata tadi am takun min alladhina la yahtadun
kenan annabi sulaiman alayhi salam sai ya ce mata nakiru laha arshaha sai ya ce ma mutanen shi ku dan saka ya mata gadanta ku dan san ya bai nakira kamar misali da in an san matashin shi nan wajen yake to a dauke a maidana inda shin fidar shi an yi ta ne to a juya ta inda ta saba sa kai a dauko kayan da ake sa kai a aje wani guri dan musa mata gadan kadan in kuka musa mata shi nan zura a ta tadi za mu ganin shin za ta iya shiryuwa ta gane cewa ganan ta ne am ta kuni min allazina la tadun ko ko za ta kasance daga cikin wanda ba su iya shiryuwa misali za ta gane gadanta ne kai tsaye ko ko ba shi bane saboda ta san a hanyar ta ta taho ta san za a iya yin gadanta ma ninki kaza to annabi sulaiman ya ce a dan sa hikima yawan ta shuwa gabanni ga talakawa a gashin ya za ta iya gane gadan an dan musan ya shi ko ba ta iya ganewa ba kamar misali kai ne da babban rigar ka ta bace tana da kwado da linzami baki wanda ya tsinta sai je ya farke ya gudu ko ai ga in ka daga riga yaya ta ci kawai na riga na kaba riga ta sai dai kuma ga aikin kaza to shine ne misali annabi sulaiman alayhi salam haka yayi mata dan me a gane cewa tana da wayewa ta kokolwa ko ku babu wayewa ta kokolwa tare da ita na'am
falam ma ja atila akaba arshu qalat ta annahu hu wa utina alilma min qabliha wa kunna muslimin
to shikenan annabi sulaiman alayhi salam bayan an kawo gadanta ita kuma ta matso ya zuwa ga garin da annabi sulaiman alayhi salam yake da ta zo irin adan da ta yi na sarauta kamar yadda na faɗa sai annabi sulaiman alayhi salam ya umarci wasu mata guda 500 aka yi masa adan maza jarumai ya umarci wasu mazan 200 ne tushen duka 200 ne kurshi sai ya dubu aka umarci kuma maza guda 200 aka gyara musu fuska aka yi musu ado kai karan tsaye da Allah mata ne su kuma aka yi musu adan mata kuma irin dressin din da tai sai ya sa wa'annan mazan suka yi irin shi sai shi aje a tarbuta ɗan tarba mutum tunu saka sai na Bilkis tana zuwa ta ga wannan ɗan tarba sai ta kokarin ina annabi Sulaiman ina annabi ai ya aiko mu ne mu tarbe ki shikenan aka rugunduma aka tafi inda annabi Sulaiman alaihi salam ya shirye wata fada ta musamman wannan fada ta musamman wanda zai tarbi Bilkis kamar yadda na faɗa karatun jiya cewa an yi mata ado kuma kasanta ma an yi wani dabe na gilas kuma a kasan gilas din an sa dabbobin ruwa kifaye da abubuwan da ke ruwa amma kuma na zinari da azurfa suna ta yawo a ciki to shikenan Bilkis ta taho ta zo ta gamu da annabi Sulaiman alaihi salam aka rugunduma aka nuhu wannan fada ana zuwa tana lekawa sai ta ga to ainan kaman cikin ruwa ne kawai gilas ne sai ta ja izarinta jabtanta tana jan wannan izari nata annabi Sulaiman shi haba da Allah shigo kaman dai bizali bizali shi haba ba kauya da Allah shigo ba komai da ɗaya ne to ta shigo annabi Sulaiman sai ya sa aka aje gadanta a wani gefe wanda dole sai ta bi tana ana gaggaisawa ana mutanen fada suna gaishe ta ana biye da ita da annabi Sulaiman babba ya ta rabu babba kawai sai ga gadanta sai ta dan waiga tana waiga sai annabi Sulaiman ya ce haka za a bashiki wai shin gadan nan naki haka yake shi fa bai taba ganin gadanta ba ita kuma ta tabbatar ta baro gadanta a gida tare da masu gadin gado to me kawo gado na sai ta kuma saboda yake ma ta jagoranci me mun kunta ce a shi ne aka dauko ya ta kiba da kai sai ce ka annahu kai ka ce kaman dai shi ne daga wani malamin tafsiri ya ce to wannan Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa duk lokacin da ka ga Allah ya nada wani mutum shugaba to akwai wani ta'ayidi wata karfafawa da Allah yake mashi ta hikima da gane abubuwa da wuya ka ga Allah ya nada shugaba sakare da yanda kake gani a ce ai gwamnati sakare ne a in kai kaje ka hau kujera sai ka fishi zama sakare in baka samu wannan kiyayewar da inaya daga Allah da haka duk inda ka ga jagoranci to suna da wani irin tunani da wayewa fiye da wadda kai da kake talaka baka da ita to shikenan dai shi aka annahu kaman dai shi ne wa utinal ilma min qablaha Allah subhanahu wataala ya ce mun ba annabi Sulaiman a sani min qablaha a gabaninta ma'ana tun kafin ta zo daman ya zan haka za a ku wa udini min ko kunna muslimin ko mun kasance masu mika wuya ne ga al'amarin Allah subhanahu wataala na'am
wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin ila al-had kul sarah falamma ra'atu hasibatu hijjatan wa kashafat an saqaiha قال إنه صرح ممرد من قوارير
نعم
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
بارك
الله العظيم
بارك الله العظيم وصدها ما كانت تعبد من دون الله أبن تكسن شيء تنابو تاموا كوما باين الله wasaddaha shine yato ya kanye ta daga gane gaskiya da bin Allah subhanahu wataala shine bautar wannan na take inna kana min qaumin kafirin hakika lalle ta kasance daga cikin mutane kafirai domin wanda ke bauta marana to bai imani da Allah ba kuma yana cikin kafirci Allah ya kiyaye ila laha sai annabi Sulaiman alaihi salam ya ce mata udkhuli sarah ki shiga cikin wannan rufin mana sarah kaman bene ko wani gini ki shiga cikin wannan ginin mana to shikenan falamma ra'atu lokacin da ta ga wannan gini da ta duba kasan shi hasibathu lujjatan ai sai tai zatan wannan kasan nashi wani zurfi ne na teku kaman kawai su ce ko za a shiga wa kashafa an sa kai ka wace ta janye kokarkanta ta janye malaman tafsirin shi abin da yasa ta janye kafan nan ta da daman Allah ya sanar da Annabi Sulaiman cewa tana da wani gashi guda daya wanda gashin tun daga tsakiyar kanta yake kuma ya kai gindin diddigen ta cewa rayuwarta da ikonta da mulkin ta baki daya Allah ya jingina alaka shi da wannan gashin idan Annabi Sulaiman alaihi salam ya aure ta to lalle zai umarce ta ta yanke wannan gashin ita kuma tana ganin duk wanda ta yanke gashin za ta mutu ne saboda kaman duk tasirin kudurar ta kaman ta dauke a cikin wannan gashin ne saboda kafirci to shikenan bayan ta daga Annabi Sulaiman ya gani ya tabbatar da cewa ita ce kenan kala sai asubu ka shawan ka kala sai ta ce rabbi inni zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina wa aslamtu kuma na miƙa wuya ma Sulaiman tare da Annabi Sulaiman alayhi salam gawa muka miƙa wuya mu biyin lillahi rabbil alamin ta Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai a gare shi ne muka miƙa wuya ga al'amuran mu baki daya muka yadda cewa ba wanda ya cancanta abota mawa sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan ɗan uwa wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya kawo mana a wannan shafin na cewa ga yanda Annabi Sulaiman alaihi salam yayin da awa ya kira cikakken gwamnati mai zaman kanta ya kira ta zuwa gaban Allah ba zubar da jini ba ai zage zage ba ba ai batanci ba ba ai wani abu ba kene yana daga cikin ka'idar da'awa ta kiran mutane zuwa ga Allah a kira su da hikima fudu ila sabila wa bil hikmati wal mau'izati hasana kaga yanda Annabi Sulaiman yanzu yanda yake da karfin mulkin nan da gaya mai kawai akai cewa ga can bautar rana suke kamar yanda al-Hudud ya gaya mai yace to mu je a yake su a kakkashe su za su musulunta ashe akwai hikima cikin wannan haka nan ga hikima ta kai yan sako Annabi Sulaiman alayhi salam da ya tashi wanda ya zo mai da labari sai ya ba shi sako ya kai wannan ma hikima ce wanda ya kamata shugabanni su rinka irin wannan ya zama ana musayar takardu in wani abu ya taso na gwamnati za a yi magana da wani dan kasuwa ne ko malamin addini ne a yi abu rubuta aika wakili a tattauna akan abu wannan duk abubuwa ne wanda wannan aya take gaya mana kuma ga mu'jizar Annabi Sulaiman alaihi salam ga karamar waliyan zamanin shi ga kuma nuna alaka tsakanin mutane da aljani ashe ana yin alaka tsakanin mutum da aljani amma kada ka yadda aljani ya raba ka da Allah shi ma aljani kada ya yadda ka raba shi da Allah abu laifi don yanzu yanda aljani din nan suka zama ga sunan ko ina kai abokantaka da aljani ku rinka maganganu kuna mu'amala in ma harka ce ta wani abu ku rinka kasuwanci to kasarku mai ake sai da kaza to ga kudi na a kai shi ma mai ake sai da siyo min kaza ina za mu dauka kai mana wajen gari mu dauka in ba aka wuce mu shari'a ba wannan yayi tun daga Annabi Sulaiman yayi mu'amala da aljanu sayyidina Bilqis tayi mu'amala da aljanu da dai sauransu dan haka wannan karatu na sayyidina Bilqis da Annabi Sulaiman lalle yana karantar da mu darussa masu yawa wanda ya kamata mu tsaya mu ji su gaba 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 dan mu fahimci abin da Allah subhanahu wataala yake nufi fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ka ba mu albarkar alqur'ani Allah ka ba mu albarkar ramadan Allah ka sa muna daga cikin bayin da aka yanta in ku ba yanta an butu Allah ka yanta mu alfarman manzanka abubuwan da ya dame mu ya dame kasan mu Allah ka yi mana magani abin da ya dame duniyar musulunci baki daya Allah ka yi mana maganin ta yan uwan mu wanda dan tsakanin nan malamai suna ta rasuwa Allah muna roƙon ka Allah ka jaddada musu rahama Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ka tsawaita rayuwar mu mu dade da imani kuma in mutuwar ta zo to Allah ya sa mu cika da imani alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kaman da mun dai muka saba abu ya zama kaman wani mi'adi sanawi shi shekara mun saba babban malamin nan namu mun saba yana halartar karatuttukan mu so biyu so uku domin dai ya ƙara zaburar da mu ya shajja'ar da mu a bisa abin da muke akai to yau ma gashi Allah subhanahu wataala ya sake kawo mana sai mala Abdullahi Yakub wanda ma'arufi ne wanda bai buƙatar wani ta'ali sai dai kawai martabar da kowa ya san shi to ita ya san shi amma dai ina ganin ni na hikowa ganin shi da haka ba sai ne karin bayanin da ba za ku gane ba da fata Allah subhanahu wataala ya tsawaita mana rayuwar shi ya kara mana ya kara mishi himma da lafiya ya kara mishi madadi da ilimin ladini ya kara kiyaye shi a wajen aikin shi ya kara mishi daukaka irin abubuwan da yake mana na girmamawa Allah ya girmama shi irin abubuwan da yake mana na mutuntawa Allah ya mutunta shi na farkon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai insha Allah zan ba malam kalimataini kamar yanda yake kuma ya cika mana da addu'a ai muna son mu ji kalmomin naku yanda muka saba shi insha Allah nan za ku da to ga aidan to ga
to ga shi a cikin lillahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi dan ni ba malami bane yanzu da kai kuma muna zuwa ne tsaron alqur'ani domin neman albarka da kuma ara fahimtar litafin Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama da Allah ya sauko da alqur'ani annabi Allah ya bashi wuka da nama yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaru ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun sauka ma da alqur'ani don kai wa mutane bayanin abinda Allah ya sauko musu da shi kuma dan su yi tunani shi yasa alqur'ani ba wanda zai san alqur'ani sai ta hannun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma duk malamin da ya hawo tafsiri ya zauna to ana dauka cewa yana wakiltar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama cikin bayanin abinda Allah ke nuhi gurgurdan abinda Allah ya haska mishi shi kuma Sheikh Malam Yusuf yana cikin wadanda muke alfahari da su ganin yadda Allah ya taimake shi da himma da tsayawa tsayin daka wurin tarbiyyar al'umma da kuma karantar da su alqur'ani da sunna da sauran ilimin addini don a gudu tare a tsira tare Allah ya saka mushi da alkhairi mun tarar da dan abin da muka samu na karshen karatu musamman mun tarar da ana bayani akan ismullahi al'azam wanda malamai suka yi tabani akan shi kamar yadda malamin ya bayani ko wani malami ya gogo dan abin da ya fahimta wani malami da aka tambaye shi aka ce aka maka Allah ka faɗa ma wanne ne ismullahi al'azam dan ina karantawa ma'ana sunan Allah mafi girma sai kage ka faɗa mun sunan Allah mafi kankanta yace to ai babu shi yace shi ma wancan babu shi duk sunan Allah ba wanda azama bane to amma dai lalle hadisi sun tabbata da kuma bayanin malamai cewa akwai sabanin wanne ne wadan sun ce ya hayyu ya qayyum shine ismullahi al'azam kamar yadda malamai bayani wancan ce اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دعنا النبي يا دي أني ونا أدعى غباني تي كروك الله رسولا دي أنكروك الله تي يا كربا أني بجم قطع تي يا لأني مياي واتي يا ياي وكما نتعى يا ربني يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي وكما نتعى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جوان حديثنا شوات من يسي يا أرحم الراحمين فوقكو da lafi arhamar rahimin ya karba maruki ajiya ba bukata wasu na cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kamar da shi ba annabi yayin wani akan cikin hadisi cewa addu'a dan uwana Yusa yace ba wani mai damuwa ko bakin cikin da roki Allah da wannan sai Allah ya kurani mishi to duka dai abun sun zo ne a hadisai daban-daban to amma dai ala ayi halin shi malamai sun ce abun da ake cewa ismullahi al'azam ga kowane mutum an ce kowane mutum ismullahi al'azam nashi ya sha bamban da dan uwan shi abin da ke zama ko ismullahi al'azam sunan Allah wanda kallije mutum ga karantawa da imani da aiki da shi to shine zakkala Allah shi zaka wani malami za ka ga duk bukata ka ta dole ko ta ce fata ta zata fati kuma da an yi an gama in baka imani baka ba kai imani wani malami sai ya ce maka kai a karanta ya latifu 11 kuma za ta biya saboda yana da sunan sunan ya ci adadin shi ya ci adadin hayyan sunan ya zama yayi tasiri a cikin shi wani kuma sai ya ce a karanta Fatiha da Iraja'a wani sai Fatiha da Alamin Shara wani ya ce a karanta to irin wannan wani kuma sai ko ai salati wani irin salati kamar salatin Nariya ko salatin Ibrahimiya ko salatin sunan Jina ko salatin Fatiha ko salatin ga sunan salatin su ma daban-daban ne to kowanne irin cikin sunayen Allah abinda kalle wani ko alqur'ani dai sai a tauki alqur'ani ayi addu'a to ko wannan cikin sunan Allah wanda muka yalle jamta to shine sannan a ƙarshe annabi Sulaiman yana ce mana halamin fadlar rabbi li yabluwani ashkur am akfur wannan yana koya mana duk matsayin da Allah ya baka Allah na iya sanya wani karkashin ka wanda bai kai matsayin ka ba a zahiri amma Allah ya bashi kuma abin da Allah bai baka ba shi Sulaiman annabin Allah ne manzon Allah ne baban shi annabin Allah ne amma gashi yana da wata bukata yanzu kuma Allah bai bata damar yin bukatar da kai ne ba amma cikin almajiran shi ko muridan shi ko khadiman shi Allah ya ba wani ikon yin wannan kaga shi ne ta kuke cewa maziya ba ta hukunta afdaliya maziya daban afdaliya daban kamar yanzu misali an ce mutum kai ne sarki a gari duk wanda a gari karkashin ka yake amma cikin wannan talakawan naka wani ya hika kudi wani ya hika ilimi wani ya fika kyau wani ya fika dabi'u na kwarai to amma kuma idan ana magana cewa kai a sarkin gari kowa talakan ka ne amma yanzu wannan abin da Allah ya bashi bai baka ba shi kuma a wannan wurin ya fika to cewa ya fika a wancan zai sa ya kasa baka girman ka na sarki kai kuma kai a sarki zai sa kasa bashi girman matsayin da Allah ya bashi wannan fadar da Allah bai baka to wannan karshen malami sai a samu cikin muridan shi ko almajiran shi Allah ya yi wani baiwar da malami bai da ita ko a cikin sarki a samu talakani da abin da shi sarkin bai da shi ko a cikin masu kudi a samu wani yaron kana da wani baiwar da Allah bai baka ita ba to ana son kowa ya yi ikrari cewa wani Allah ya girma shi akan kaza kuma ina girma shi akan wannan shi kuma yana bani haƙƙi na Allah ya sanya ni shugaba a kai shi a ƙarshe dai muna ta'addu'o'i wannan bala'i da sanyo duniya a gaba na wannan matsala ta corona wanda abin ya shafi addini ya shafi rayuwa ya shafi duniya ya shafi aikin gwamnati ya shafi kasuwanci ya shafi tattalin arziki ya shafi kowane bangare na rayuwa to ba mu da magani illa la malja wa la manja min Allah illa ilai shi kullu musulmi abinda Allah ya koya mana a Qur'ani wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah ko da ake cewa wata na cewa da hannun wasu kakashi ko kirkiro abun aka yi ko an yi ne don kaza mu dai koma ne mun sani ba abin da ke tabbata sai abin da Allah ya tsara in ko abin da Allah ya tsara ne ya tabbata to Allah ne yayi dan haka idan Allah ya kawo musiba ko Allah ya kawo jarabawa ba mu iya kuranye ta sai shi ba mu iya yayi ta sai shi ba kuma mafita ba mabauda ba magani illa a koma alade da Allah alade da Allah ai tawakkali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah da watan Ramadan mu kai ma Allah kuka dare da rana musamman lokacin jijjihi sanda Allah yake cewa ina me bukata a biya mashi ina me neman yayi wa damuwa a yayi mashi ina me zunubi a gafarta mashi Allah yake cigiya da kai ne Allah yake shela inji annabi sallallahu alaihi wasallama to mai amfani da wannan dama mu kaskantar da kai ga Allah mu kai kukan mu ga Allah mu lade da Allah mu roki Allah subhanahu wataala mafita shi ma yayi neman jiran yayi wa damuwa daga Allah ibada ne muna kuma roƙon Allah ya zama duk wanda ya mutu a sakamakon wannan Allah ya sanar mu shahada wanda kuma wanda yake musulmi wanda kuma abin ya kama su suna nan da rayuwa muna fata Allah ya warkar da su inda kuma abin bai kai ba Allah ya hana ya kai inda kuma abin ya kai Allah ya yaye mana Allah ya kuranye mana mu da abin bai sama ba Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye mu da alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma Allah ya jaraba Allah ya ba su mutunta Allah ya ba su hakurin juriya Allah ya ba su ladan jarabawa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. على كرامات النبي.